Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta ba ma'aikatar inganta halittar tsirrai damar bunƙasa abubuwan da suka jibanci iri da noma domin samun hanyoyin magance kalubalen rashin abinci wadatacce da ka iya sa ƙasar ta fuskanci yunwa. A wata hira ta musamman da ya da wakilinmu Madina Dauda, shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai Farfesa Abdullahi Mustafa ya bayyana ayyukan ma'aikatar kafin yanzu. Sannan ya ce dokar ta ba ma'aikatar kwarin gwiwa na yin ayyuka da suka jibanci noma da bincike ga dangadan. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Ita wannan ma'aikata an kafa ta tun shekarar ta 2001, to amma tun da aka kafa ta ba a saman mata ginshikin zama ba da kuma fayyace ayyukan da ya kamata ta yi.
Bisa dokar da kuka samu da shugaban ƙasa ya sa hannu da za ta ba ku dama na bunƙasa abubuwa da dama irin su tsirrai da kayan gona da sauransu. Yaya labarin samun wannan dokar ya zo muku?
Alhamdulillahi, abin farin ciki ne da ita wannan gwamnati ta samar da wannan doka wadda ta kafa wannan ma'aikata. Dokar ta zo da wasu abubuwa waɗanda suke na ci gaba, waɗanda suke na ƙwarin gwiwa, waɗanda suke na kuma ba da hanzarin yadda za a yi a tafiyar da al'amura a ita wannan ma'aikata. Wannan ma'aikata ita ma'aikata ce wadda take da fannoni daban-daban. Wanda za ku iya saurin gani shine wannan na ɓangaren aikin gona. Ɓangaren aikin gona shi ma mun yi fice a wajen ayyuka da dama. To amma a yanzu wannan doka ta fayyace mana damar da cewar mu ne yanzu za mu yi wannan bincike, sai dai mu gaggato su wannan bangare da wancan bangare, mu ce su zo su taya mu, su ce mana za su taya mu a bangarori da dama da muke. Kuma kamar yadda kuka sani, bangaren shi noma da muke da shi bangare ne wanda kasar nan ta sa ido sosai, domin idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke yi. Amma idan ƙasa ba ta da abinci, to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal.
A bisa bayanan da ka yi, yanzu abin da ya fi fuskantar Najeriya shine kalubalen nan na rashin abinci wadatacce, da ma har ake fargaban yunwa za ta iya fuskantar ƙasar saboda hauhawar farashin kayan abinci. Kai mun bayani, me kuke son ku yi da zai iya taimakawa a kawar da wannan fargabar a wannan ƙasar?
Ganin wannan bangare mai mahimmanci da yake cikin wannan kuduri da aka tabbatar da shi, kuma shugaban kasa ya rattaba wa hannu, sai ya zamana ƙwarin gwiwa ce ta mu ci gaba da aiki, mu taimake ta yadda za ta samar da kawar da yunwa da take barazana ga ita wannan kasa. Yanzu mun tsaya da ƙafanmu, kuma kamar yadda nake gaya muku, mun fara yin bincike na kanmu. Waken soya yana nan, mun fara bincike, za ku iya zuwa gonar shi ku gani. Shi wannan waken soya mu ne yanzu muka haɗa kai da wata jami'a da ke ƙasar Amerika. Ita wannan jami'a da ke ƙasar Amerika ita ma ta yi fice a wannan ɓangare na bincike. To yanzu shi ne ɗan ba da muka saka, banda waɗancan binciken da muka yi da haɗin gwiwa na wasu mutane, ɗan ba da muka saka. Kuma idan kuka lura, waken suya wani ɓangare ne na al'umma da suke amfana, musamman in ka kalla ɓangaren abinci za ka ga ana abubuwa da shi da yawa. Kuma ɓangaren abincin manya da ɓangaren abincin yara da kuma ɓangaren abincin kaji da sauransu, duk za ka ga ana amfani da shi. Ta man girki za ka ga ana amfani da shi, kuma mene mai kyau. To wannan waken suya da muka ɗauke shi, sai muka ga Najeriya tana kashe kuɗaɗe maƙudai wajen shigo da wannan waken suya. Sai muka ga a mu yadda za mu inganta namu, yadda zai fito da kyau, yadda ba zai gurɓata da wannan chemical da ake sawa ba, yadda kuma manoma za su duƙufa wajen yin harkar waken suya. Manoma za su yadda da ni domin sun sani cewar ba su da ingantaccen iri yanzu yadda za su yi amfani da shi, yadda zai ba su riba mai yawa, zai ba su kuma abin da ake bukata na inganci wanda har za su fita da shi waje. To wannan kokarin da muke kenan kuma ina tabbatar muku nan ba da dadewa ba, duk da cewa shi bangaren bincike kan dauki lokaci, amma ina tabbatarwa insha Allah mun dukufa akan wannan sai mun ga karshen wannan bincike, kuma sai mun kawo wa mutanen Najeriya wannan inganci.
Ta yaya kuke samun kididdiga da kuke amfani da ita wajen binciken tsirrai, ko kune kuke yin kididdigar da kanku?
To wannan ba kadamin mu bane, mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi. Kamar akwai hukumar abinci ta duniya, ita take wannan kididdiga, na tabbata mutane sun sha jin wannan batu, shi yasa mu kuma sai mu amfani da kididdigar su, tunda su sune masu masana wannan fanni, sai kuma mu ga menene kamata mu dauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa. Shi yasa na ga ma wancan lokaci mun yi da hadin gwiwa ta cibiyar bincike ta Zaria, da ta cibiyar bincike ta Afirka, da wasu masu cibiyoyin bincike na kasan nan da nama na waje, muka fito da wasu bincike na kan harkar wake da kuma masara, wanda su ma wasu ginshikai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da yake dade yi mana tarnaki a wannan shine bangaren kudade da zamu amfani da su wajen wannan bincike.
Masu sauraro, anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Abdullahi Mustafa da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kamu no ma ya ire ci gaba, kar mu wanda baya shine.